Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga ofishin muryar Amurka na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne ke jan ragamar wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Yamai. A cikin shirin za ku ji yadda al'ummar musulmi a jihar Adamawan Najeriya ke shirye-shiryen azumin Ramadan, yayin da a jamhuriyar Nijar kafafen labarai masu zaman kansu suka koka a game da matsin tattalin arzikin da suke fuskanta sanadiyar annobar cutar corona. Haka kuma muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba, sannan za a ji sharhin jaridan Ghana. To amma kafin waɗannan, sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Musulmi a fadin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan, watan ibada da sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. Kamar yadda duk lokutan bazara sauran manyan addinai nan biyu ke bukukuwan su, kamar bikin Easter da Krista ke yi da kuma bikin Passover na Yahudawa, cutar coronavirus za ta tilasta musulmi su yi babbar sadaukarwa da ba su taɓa yi ba a wannan shekara. Yayin da ba za a iya cewa azumin Ramadan na wannan shekarar 2020 ba za a yi shi cikin farin ciki ba, na wannan shekarar zai zo da bambanci. Lokacin azumin Ramadan, yawancin masu ibada kan yi jami'i wajen yin salloli tare ka fada da ka fada. Jiya Laraba, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce yawancin annobar coronavirus a Turai a tabakinsa da alamu ta fara lafawa. To amma ya gargadin cewa wannan cuta za ta kasance da mu zuwa wani lokaci mai tsawo. Lokacin da yake gudanar da taron manema labarai da yakan yi kullum a Geneva game da cutar COVID-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya nemi aitaka tsantsan da cewa yawancin kasashe har yanzu suna mataki na farko na annobar. Su kuma da annobar ta fara afka musu, yanzu sun fara ganin cutar na fara dawowa. Tedros ya ce dokar hana fita da sauran matakan bayar da tazara sun taimaka wajen shawo kan yaduwar cutar a kasashe masu yawa. Sai dai kuma jin dadin shawo kan annobar shine babban hatsarin da za a iya fuskanta. Jiya Laraba, wasu manyan jami'an tsaron Amurka sun ce ya kamata fa kasar Iran ta fahimci sakon shugaban Amurka Donald Trump gare ta dalla-dalla. Suna masu kare sakon shugaban kasa na baya-bayan nan wanda ya tura ta kafar sada zumunta zuwa ga gwamnatin Iran. Da safiyar jiya Laraba ne ya aika da sakon Twitter kan cewa ya baiwa sojojin ruwa umarnin harbo tare da lalata duk wasu kananan jiragen ruwan Iran masu bindiga muddin suka takali jiragen Amurka a teku. Ga alama dai sakon na Twitter a martani ne na kai tsaye kan abin da ya faru a makon da ya gabata, lokacin da wasu kananan jiragen ruwan Iran suka yi ta takalla jiragen ruwan Amurka, inda wasu daga cikin jiragen suka kusanci jiragen Amurka da tazarin mita 10 a tekun Arabiya. Amurka na zargin kasar China da yin amfani da halin da ake cikin annobar COVID-19 wajen ƙara kaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China. Amurka da kakkausar murya ta yi Allah wadai da zaluncin China, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Laraba. Gabannin taron da aka yi tsakanin Amurka da ministocin kungiyar kasashen kudu maso gabashin yankin Asiya, Pompeo ya kara da cewa haka kuma muna ganin yadda China ke amfani da karfin soji wajen matsawa Taiwan lamba da sauran makwabtanta da ke tekun kudancin China, har ma ta kai ga nutsar da wani jirgin kamun kifi na kasar Vietnam. Muna fatan sauran kasashe za su tuhume su da laifin da suka aikata, abin da ya faɗi kinan in sauyi kafin a fara taron ministocin. Jiya Laraba, sabon shugaban yan adawa a majalisar Birtaniya ya zargi gwamnati da yin tafiyar hawainiya a kowane bangare na tunkarar annobar COVID-19. Sabon shugaban na jam'iyyar adawa Keir Starmer ya yi wannan kalaman ne lokacin wani zaman majalisar, inda rabin yan majalisar suka bayyana ta allon bidiyo, waɗanda suka bayyana a zahiri kuwa sun baiwa kansu tazara. Akwai abin da ba daidai ba a cewar Starmer, ya ƙara da cewa gwamnatin Birtaniya ta yi jan kafa wajen kafa dokar hana fita. Haka ma akan gwaji ta kuma yi jan kafa wajen samar da kayayyakin kariya. Yanzu kuma tana jan kafa wajen karɓar tallafin da kamfanoni masu zaman kansu suke samarwa. Daga ƙarshe kasuwar hannayen jarin Amurka ta dan farfado jiya Laraba. Bayan kwashe kwanaki biyu a jere tana faduwa, biyo bayan daidaituwa da farashin danyen mai yayi da kuma ƙarin tallafin gwamnati. Hannun jarin Dow Jones ya yi sama da kashi 2 cikin 100, shi kuma S&P 500 ya rufe ranar ne da samun kashi 2.3 cikin 100. Sai kuma Nasdaq da ta cira da ƙarin kashi 2.8 cikin 100. Kasuwannin yankin Turai ma sun farfado a jiya Laraba.
Madalla yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. A yanda al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke shirye-shiryen soma azumin watan Ramadan, wasu mazauna jihar Adamawa a yankin Arewa maso gabasin Najeriya sun koka a game da halin kuncin rayuwar da suke ciki sanadiyar tafiyar hawainiyar da ake fuskanta a harkokin yau da kullum. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa, Ibrahim Abdul Aziz, ya aika mana wannan rahoto.
Ba kamar shekarun baya ba, abu na fa azumi na ko zuwa ne a wani mawuyacin hali sakamakon annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 wanda yanzu tuni ta adabi duniya. To wai koya azumi ya zo wa talaka ɗan raba naka wadata mu ga ta bakin wasu a jiyan Adama da Taraba.
Sunana Bashir Bakari. A gaskiya wannan abu yana daga mana hankali sosai saboda ba wani tallafi da gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya da ya zo mana, kuma kaga watan azumi ne wanda wata ne na ibada wanda mutane suke samun sukuni su yi ibada. Kaga yanzu hankalin mu bai kwanta ba saboda ga muna fargaban wannan ciwo, ka kuma ba komai, ba kuɗi, saboda ba wani abu, tunda ai sai ka fita ka nema ne, kuma yanzu kaga an kulle ko ina ba harka baya tafiya.
Sunana Malam Sani. To cuta ne wanda ta riga watan azumi zuwa, kuma ba taba tunanin hakan zai zo ya kasance ba. Hakikanin gaskiya dai mutane dai ba wani shiri da suka yi mana shiri na azumin nan. Sai to mu kira da muke yi shine gwamnati da masu hannu da shuni su tashi su tsaya su ga abin da ya kamata su yi.
Assalamu alaikum. Ni sunana Yahaya, wanda aka fi sani na da Yahaya Tela. Sana'ana shine dinki. Game da watan azumi babu wani abin da muka shirya don ba abin da yake kasa. Farko dai shine duk wani tela idan wannan wata ya zo yana farin ciki da ganin wannan watan domin mutane suna hidiman dinke-dinke da sauransu, wanda a yanzu wannan matsalan din ta kai cewa ba wanda yake iya fita ma billanta na ya zo gudun kare tunanin zai kawo ma dinki. A cuta ta COVID-19 mu ne ma ta shafa sosai, domin duk wanda kake tunanin zai dauko kaya ya zo ma da shi ko gonjo ne ka rage masa, zai ce ai ma gonjo yanzu an daina yayinta domin ana tunanin akwai ciwo a jikinta, kai ma an hana ka tabawa, sannan kuma shi wanda zai so an hana shi ma ya siya billanta na ya zo da ita.
Ya mako zuwa yanzu tuni kungiyoyi da kuma shugabannin addini ke ci gaba da shirye-shiryen watan azumi, inda ku har wasu ma suka dakatar da tafsirin azumin bana. Dr. Hafiz Said na kuwa cikin shugabannin kungiyoyin addini a Najeriya ya kuwa bayyana irin matakan ma da suka dauka a bana.
Dr. Hafiz Muhammad Said daga cibiyar mu Haidar Center for Islamic Propagation, game da tafsirin Qur'ani wannan shekarar saboda yanayi da kuma dokoki na haduwar mutane jama'a da yawa, za mu gabatar da shi amma sai ni amfani da shi wajen sashi media domin mutane su saurara, kuma idan Allah ya hore mana to za mu yi kokari mu ga ya shiga gidan radio daban-daban ko kuma guda daya daidai gurgudan yanda aka samu hali, domin ganin an yada shi an ilmantar da mutane. Wannan shine abin da za mu yi saboda tara mutane matsala ne sosai bisa la'akari da halin da ake ciki a ƙasa da kuma duniya baki daya. Allah ya yi mana wannan bala'i baki daya. Sannan kuma zan so jin hankalin masu hannu da shuni, masu yalwa, wannan shekarar ta musamman ce su tausayawa talakawa su ba da gudunmawa sosai ga yanayi, ga shi kuma karancin zirga-zirga, ga rufe kasuwanni da sauran matsaloli masu yawan gaske. Wannan lokaci ne wanda yake za su yi gogori wajen siyan aljanna da samun lada da kuma neman kusanci da Ubangiji. Wannan shine kuma fi kyawun aiki a wannan shekara.
Koma da menene? Fata ko shine Allah ya sa ya azumi cikin koshin lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola. a Najeriya.
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na Yemai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Duk da gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da cutar coronavirus ta hanyar shirye-shiryen wayar da kan al'umma, shugabannin wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu a birnin Kwanni sun koka a game da rashin samun wani tallafin hukuma da zai ba su damar cike gibin da wannan annoba ta haddasa wa harkokinsu. Abinda suka ce idan ba a yi wani abu a kansa ba zai iya janyo tsayawar al'amura, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa a Kwanni Haruna Mamman Bako ya haɗa mana.
Sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19, kafafen yaɗa labarai masu zaman kanunsu na da kullewa kuma rugujewa a janguriyar Nijar saboda ba sanarwoyi na suna, aure, koma mutuwa, ko taro na hukuma ko na ƙungiyoyi ko na siyasa, ko tarukan ƙarawa juna sani, ko na faɗakarwa cewa da atelier ko seminar a Faransance. Sanadiyar hanawa da hukumomin suka yi don daƙile yaduwar cutar coronavirus, in ji Gambo Adamu, daraktan gidan rediyo amfani birnin Kwanni.
Kawai sai ku buɗa da safe, ku sha huta, da dare ku rufe gobe ku zo ku buɗe, ba abun da ke shigowa. Musamman kasan bunƙasa tattalin arziki Niger ya danganci Yemai. To Yemai ba shiga ba fita, ba abun da ke shigowa. Haka muke zanne gudan wuni kawai. Sannan ga tsadar huta, abun babu kama hannun yaro. Ita Niger ba ta san ko kai ciniki ko kai ciniki ita in lokaci biyanta za ka yi. To kaji cikin matsalar da kafafen watsa labarai suke. Inda aka tafi a haka, to ƙarshenta mu rufa.
Rayuwar kawoyin yaɗa labarai masu zaman kanunsu a cikin wannan yanayin na cutar COVID-19 ta kasance rai kukwai mutu kukwai, kamar yanda Dauda Kaka, daraktan rediyo sarauniya birnin Kwanni, ya mini cikakken bayani.
Ba abin da muke yi, babu wani taro na ƙarama juna sani, babu wani horo da ake badawa inda za mu samu ɗan kuɗaɗen mu na biyan bakautunmu na ginin rediyoyi. Komi ya tsaye kakkak, babu shi, babu sanarwa. Biki yanzu ba a taro, mutuwa ba a taro, aure ba a taro. To nan ne ake samu a yi ɗan wani sanarwa ko wani abu a kawo ginin rediyo, samu ɗan abin da za a yi in wuta mutu biya albashi, biya wuta, biya haya. Kai ma bugu da yanzu ma'aikatar haraji yanzu ta ma sha mu kai saboda mi, saboda a kodo shi a kawo takarda takaza takaza takaza, muku ba musu. Kai mu a halin yanzu wuta ma ba ka biya ginin rediyon ka, ba ka biya haya, wallahi da cikin wutan ga na biyu da aka kawo mu yin tsaye miki.
A nasa bangaren Asumu Musa Arzika Muƙaddar shin general director cewa da mataimakin mai mallakar gidan radio Niyya FM na birnin Kwanni ya ce wannan lamarin da zaran gwamnati bata gaugauta kaiwa kawoyin yaɗa labarai masu zaman kanunsu tallafi ba, to ba nesa ake ga wacewar su ba ko su kulle sai illa masha Allahu.
Na daidai ba mu iya mu ce mu biya kuɗin huta, ba mu iya mu ce mu biya kuɗin ma'aikata, balantana akwai takardu waɗanda muke aiki da su, kayayyaki waɗanda muke da aiki da su, ya za mu yi mu ya zamantu mun tana da waɗannan kuɗaɗe waɗanda za mu yi wannan aikin? Kun ga kenan sai dai mu ruhi. Ga kuma abin da ya shahi empu araji, idan ba mu samu komi to ya za mu yi? Tun daga shi su kansu lokaci duka ba mu san iya kacin kuɗaɗen da muke su bawa ba, to gashi abubuwan sun tsaya wuri guda. Kuma tallafi muna jiran shi da gaugawa, inda akwai shi wannan tallafi ya zo mana da gaugawa. Idan wannan tallafi bai zo mana da gaugawa ba, gaskiya aka sa ɗan lokaci kaɗan, wata ɗaya wata biyu, gaskiya sai dai mu ruhi. Waɗannan tallace-tallace duka da muke sawa muna kawo namu tallafi ne, saboda a matsayinmu na 'yan ƙasa dole mu kawo namu tallafi.
Wannan lamarin na coronavirus ya abuka gidajen rediyo kan masu zaman kanunsu da ke cikin ƙasar ta janguriyar Nijar cikin matsanancin rashin samun wata kafa ta shigowar kuɗaɗe a halin yanzu, saboda dakatawar harkokin yau da kullum da suka hada musamman da kasuwanci da rashin yin kai da kawowa kamar yanda aka saba a can baya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako, kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A yayin da kasashen Afirka suka yi wa kasar China ca saboda zargin 'yan kasar ta da wulakanta baki 'yan Afirka, wata 'yar Najeriya jami'a a cibiyar Star Times Media da ke birnin Beijing, Hajiya Fatima Uwar Jibril, ta bayyana cewa wannan batu na bukatar dubawa a bisa la'akari da bambancin ɗabi'un rayuwa da ke tsakanin 'yan China da baki 'yan Afirka, kamar yadda za a ji a ci gaban hirarsu da Ibrahim Ka'almasi Garba.
su as far as they are concerned, idan kai basine ne kai basine ne, babu maganan ni dan yankin kaza ni dan kabi, babu. Ba kaman mu ba da zaka ce ni ba Hausa ni ba Yarbe ni Inyamiri ni Ijo ni, no. Discipline ba mu da discipline. To kaga abinda mutumin nan yayi shi ya kai ga aka zo aka kafa doka ma kawai aka zo aka fara mamaya. Ya kai ga har wasu 'yan Afirka ina wani chat room suka ce wai dan Najeriya ya ja ana musu wulakanci. To ya zaka yi tunda ka san namu ne? Dan Najeriyan mu ne zai zauna a China shekara 4-5 ba yadda takaddu. Ni na gani da ido na. Ka gani ina magana ne a matsayin ni wanda na gani. Ba wani ya gaya mun ba kuma bana magana a madadin kowa, ba wani kungiyan 'yan Najeriya ko kungiyan ko 'yan no ni da ido na dan Najeriya ya sauka yana zama a kasar nan 4 years babu takarda. Na je zan yi renewal passport ya ganni nan muka hadu ya ce min ga kabilar shi amma an haife shi a Sariya. Nace ai in muna waje duka ɗaya ne, in mun je gida ne muke rashin kunya muke bambanta junan mu. Kai mai kazo ya ce shi ma zai passport nashi ya bata tun yaushe, ya ce shekara 4. Nace mene shekara 4 ko kwana 4 ko sati 4? Ya ce shekara 4.
Ya suke zama na lokaci mai tsawo haka ba tare da an dago su ba?
Abinda suke yi in sun sauka daidai visa page din sai su yanke sai su laminator suna rike da shi kamar ID card. Idan ba dan Najeriya ba babu wanda ke da irin wannan karfin halin.
Lalle kam.
Muka je embassy ne muka yi magana nan da na akai duk abin da za a yi, aka ce in je a yi min sanata. Shi wannan ba ku yi magana shi suka ci Hajiya Jeki, wannan mun riga mun saba ganin su. Za mu tura su wurin 'yan sanda ne kawai a kulle shi wata ɗaya a maida shi gida. Wai haka suke sai su zo su zauna su yi shekara 4-5 sai sun gama duk wannan zama suna ɓuya suna zuwa har ƙauyukan da ba lantarki su kwana can su ɓuya can. Kuma syndicate ne suna da bala'in connection. Duk randa 'yan sanda za su zo mamaye har nan Beji in muka je salon in 'yan sanda za su zo mamaye sai ka neme su ka rasa tab. Ba za ka ga kowa ba. A nan China ne za ka zo ka ce wai ka zo kai hustling. Rabinsu ba su da takardu cikakke, rabinsu kuma ba su da aiki tantece, sun zo ne kawai suna hustling. A China wai ake hustling, za ka ga mutum yana yawo da trolley na abinci ya yi girki ne abincin Afirka yana yawo duk inda yasa akwai kungiyar Afirka yana kai musu. To garma gwanjo din sun riga suna neman fikaka gida sun dame su, so an cika musu ciki ne kawai suka ce bari su yi mai gaba daya. Su suna da da'ansu suna da tsarinsu, in suka bar namu za mu bata musu, mu ba a iya kwabanmu ba, mu ba a kwabe mu ba, tunda mu a ƙasarmu za mu iya fitowa mu zagi shugaban ƙasa mu zagi gwamnoni aka ce mana democracy. So nan suna yi wanda ya tafi da tsarin tunanin mutanensu. Akwai da'a akwai biyayya dole ka bi hukuma. Mu kuma mun zo komai mu bata mutanenmu in ka ga bannan da mutanenmu suke yi wallahi wani wuri idan ka je sai ka boye passport dinka. Wannan abin da ya faru sai da nayi contact embassy nace I hope we are safe ba wani abu, suka ce ba komai. Kin san cewa wata Hajiya wani abu ma ana exaggerating quite alright, an yi mana ba daidai ba amma mu ma fa mun tsokana. Nace muna ma kan tsokana. Nace ai muna kan tsokana. Wallahi muna kan tsokana. Kuma idan mu ma gwamnatinmu ba ta yi da gaske ta fara daidaita mana zama ba, abin da za mu yi ba kaɗan ba. Kaga kaman sunan yanzu ya kai shekara kusan 5 da ake ta shiri cewa za a rage, hatta ɗalibai za su rage ba da chances ba mutanenmu su zo. In dai a baka visa ne, yanzu mutane da yawa sun daɗe suna neman visa babu a zo nan China. In dai ba kana kasuwanci direct da kamfaninsu ba.
Kada a shafa dai, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan Yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu da ke can birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan irin gudunmuwar da na kasa suke bayarwa a harkokin ci gaban al'umma a kasashe masu tasowa. A makon da ya gabata shirin ya samu bakuncin wani matashin jihar Plateau da ke karamar hukumar Jos ta Arewa, jakadan zaman lafiya Abdullahi Ismail mai inkiya Abdullahi Rocky Boy, wanne ainihinsa direba ne amma kuma ya rasa kafa a sanadiyar hatsarin mota. To a yau shirin zai dora daga inda muka tsaya a satin da ya wuce. Ga da yadda ta kaya a tantaunawar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji.
Akwai makarantu wato musamman na kula da na kasassu a nan jihar Plateau, na san akwai na gwamnati a Basa, akwai a can Gindiri. Kana ziyartar waɗannan makarantu, yaya kake ganin wato yanda suke tafiyar da aiki musamman game da na kasassu?
To alhamdulillah, na ji dadin wannan abin da kika mun. Allah saka ma barista Aibar Gurfan Burki Gufuwan da alkhairi, shi ya fara introducing dina raka shi wannan guri da na raka shi wannan makarantan. Baran manta ba deputy governor na gurin, akwai yan majalisin da suka yi alƙawarin matras katifa, akwai wanda suka yi alƙawarin kudi a gurin, amma zan iya gaya miki akwai wanda ba su iya cika alƙawarin su ba, akwai wanda kuma sun ma bar mulkin da suna kan mulkin ba su cika alƙawarin su a wannan makarantan ba. A lokacin Mr. Ayuba ya kai musu kayan abinci, ya kai musu sigadaje a wannan makarantan da kayan sawa. Abin da na gani ya daga mun hankali, sai na gane School of Deb na Basa muna da school wanda ya kamata duk wani mai nakasa ya zama ya ce wannan makarantar, wanda na Gindiri ban taba zuwa ba. Amma abin da na gani a nan gaskiyar magana ana kokari, Mr. Ayuba ya renovate school din.
To in kai maganan Ayuba, wato mutum ne da karan kanshi, ba wai a ce hukuma ba, tunda makarantar ta hukuma ne, kana ga kamar shi yayi kokari, amma gwamnati wato ya kamata ta kara azama ne wajen samar da kayayyakin more rayuwa a makarantar.
Gaskiyar magana kenan, Mr. Ayuba ya iya nashi, gwamna ma ko kuma gwamnati ma zo su iya nasu. Wannan gwamnan ina da yakini a kansa, gwamna ne na zaman lafiya, gwamna ne wanda ya ce yana yi da na kasassu, kuma mun shaida ga haka. Tunda na kasashe zai iya zuwa Jerusalem, gwamna ne ya bashi. Na kasashe zai iya zuwa Saudi Arabia, wato Makka kenan, gwamna ne ya bashi. In ba soyayya da kauna, ai gwamna ba zai iya biya musu wannan gurin ba. To don haka ina kira da shi ya waiwaya baya School of Debt. Ni Abdullahi Roki Boy na sha kira akan School of Debt na Basa, saboda menene ina shiga makarantar, ina kallon abin da yake faruwa a wannan makaranta. To don haka ina so yayi kokari ya sa hannu, saboda wayannan masu na kasance suna da baba a jihar Plateau, suna da yan uwa a jihar Plateau, kuma jihar Plateau na san su, ba ta kyamar su.
Kuna da kungiya wato na mutanen da ke da dan nakasa?
Muna da shi, amma mu muna karkashin Disabled Rights Commission ne na gwamnati kenan, wanda Lalu yake jagorantar mu. Amma a nan cikin kwadayen Galindo akwai sarkin guragu, har office yana da shi sarkin guragu. Yawancin baki in suka zo a office din akwai wanda suke kwana, akwai kuma wanda duk abin da za su yi suna yi a wannan office din.
Me kuke tattaunawa wannan gwaje?
Muna tattauna abubuwa na alkhairi. Kinga kaman shago da muka kama, bakin mu in sun zo a na zauna, office din mu na meeting ya zami. Mu muka iya kokarin mu, muka ga abin da ya dace mu yi, muka biya kudin office da sauransu don a gudu tare a cikin tare, saboda menene bai kamata baki su zo gurin mu ko kuma a zo wani meeting a jihar Plateau a ce na kasassu ne, ba mu da inda zamu ajiye mutum, ko kuma a'a ba mu da inda zamu zauna ba office din mu.
Amma yanzu kun samu wani tallafi musamman a wannan kungiya ta, ko da daga ɗaiɗai kun jama'a ne ko kuma daga hukumomi?
To akwai dai kananan mutane dai da yawancin mutane da suka iya kokarin su akan wannan kungiyar, amma gaskiya da yawa ba su yi kokari akan abun ba, an bar mu a baya sosai. Kuma wannan abun wani lokaci in mun kalla sai mu ga mu muke da lafiya za mu iya irin wayannan abubuwa, amma yawanci kuma da yake mun samu wannan jarabawan sai zamana kaman ba a lura da mu, an bar mu sakagaga. Za ki ga yawanci za ki ga mutane suna bara, in kika ga wani wanda yake baran ma kika kalle shi, shi ba wai na kasan bane, a'a na kasan shi a zuciya ne, ya riga ya kashe zuciyar shi sai ya zama na kashe sai ya bara. To amma mu da kika gan mu, mun tsaya kan kafan mu da taimakon Allah, mu baran ba ma so ayi, amma muka ce bara wa'ancan din bara su ba, za mu ba su sana'a ne, mun koya musu aikin hannu ne. Akwai skill acquisition da ake, ba zai wuya ki ga an sa mutane masu challenges ga su nan suna wucewa muna tare da su a unguwa, zai wuya ki ga an sa su su koyi abin don su tsaya da kafansu, su ma su taimaka ma wasu, ko kuma a'a su taimaka ma ƴaƴansu su biya musu kuɗin makaranta da sauransu. Ba a samun irin wannan tallafin. In kuma kin ga wani yayi, to yayi ne dan ganin idan jama'a, dan a faɗi sunan shi, kuma zai wuya ya cika. To kin ga akwai matsaloli sosai gaskiyar magana akan nakasa da muke fama da shi a Najeriya ko jihar Plateau zan ce miki.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da shirin na ƙasa a wannan mako. sai a tarbe mu a makon gobe inda za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Zainab Babaji da bakonmu Abdullahi Rocky Boy muke ce da ku sai anjima. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga ofishinmu na birnin Yamai ga Ridwan Mukhtar Abbas dauke da sharhin jaridin Ghana.
Da jaridar Daily Guide da mu so mu sharhi jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Shugaba Akufo-Addo ya sadu da majalisar dattawa tsauran kungiyoyin addinai game da cutar nan ta COVID-19. Jaridar ta ce Shugaba Akufo-Addo ya sadu da mashuhuran kungiyoyin nan da sun ka hada da majalisar dattawa game da haramcin da aka aza wasu bangarori na kasar nan da suka hada da Accra da Kumasi. To haramcin fita kenan shugaban a yayin wannan zama wanda ya kawo karshen wannan lokaci da aka dauka ana jiran wannan saduwa game da dage wannan haramci na tsawon makonni uku a wasu yankuna na kasar. Ana sa ran shugaban ya sadu da majalisar ƴan Krista da sauran kungiyoyin addinai a nan gaba cikin makon. Jaridar The Chronicle, Dr. Okoboy an rantsar da shi a matsayin mukaddashin ministan kiwon lafiya. Jaridar ta ce shugaban kasa Nanadu Danko Akufo-Addo ya rantsar da Dr. Bernard Okoboy zuwa office a matsayin mukaddashin ministan kiwon lafiya. Rantsuwar ya biyu amincewa gabaki daya na majalisar dokoki ne a ranar Juma'a da ta shige akan nadin nasa a Jubilee House a ranar Litini. Shugaba Akufo-Addo ya gabatar da rantsuwar na shiga office na yin aminci da gaskiya da kuma tabbatar da sirri a cikin wannan buki. Mun leka jaridar Ghanaian Times wannan labarin ne jam'iyyar NDC ta yi suka ga shugaban kasa da dage haramcin hana fita. Jaridar ta ce jam'iyyar National Democratic Congress NDC ta yi sukan shugaba Nana Addo Akufo-Addo da dakatar da hukumar dai dage haramcin fita da aka kakabawa babban jiha Accra da Kumasi yana mai sifar ta wannan lamari da cewar bai dace ba kuma bai da tishi na kimiyya. Wani jawabi da Sami Jemfi jami'in sadarwar jam'iyyar na ƙasa ya sa hannu a kai ya nuna cewar wannan ra'ayi na tattare da siyasa sa'annan kuma yana nufatar samarwa hukumar zaɓe damar yin sabuwar rajista na zaɓe ne domin babban zaɓen shekarar nan. Sheshe jaridar Daily Graphic babban jaridar ƙasar Ghana kenan wacce ta ruwaito a kanin labaranta COVID-19. Kotu ta ci mutum shida tarar kuɗi Ghana Cedi 86,400 saboda sun alarci wani bukin haihuwa. Jaridar ta ce a wani ƙaramin kotu a nan Accra an ci wasu mutane su shida tarar kuɗi Ghana Cedi 86,400 saboda sun halarci wani buki na ranar haihuwa ta shi wadda ya kauce wa ainihin dokar hana fita da kuma halartar tarurruka a yayin barkewar wannan cuta ta COVID-19 a nan ƙasar. Da wannan labari muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To masu sauraro, da sharhin jaridun na Ghana ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni naku Suleiman Muni Barma ke maku bankwana daga ofishinmu na birnin Yamai. A huta lafiya.